Jama'a barkanku da zuwa ga shirin sashen Hausa na murya muka a wannan hantsi kan mita 17 da mita 25 da ko mita 60. A jamhuriyar Niger ana kama mu a tashar mu ta VOA Africa dake kan mita 102.5 a zangon FM da kuma wasu gidajen FM din har ila wa nan cikin yammai kamar su Radio Amfani da Sarauniya da Fara da Nomad da Dalo da kuma Niya a birnin Kwani sannan kuma ana samu a dunar gizo a voahausa.com da sashen hausa.com. To jama'a muna farin ciki da kuka ce ku tace ta mu a wannan lokaci Ali Mustafa Sokoto ne ta da Babu Yakub Makeri.
Gaskiya mu mun dau darasi a zaman mu da muke yi a wasu wurare na ba kasar Ghana ba. Muna ganin irin rikitan da yake faruwa na tashin hankali.
Da karfe 7 yanzu kenan a Ghana aka bude rumfunan zabe daidai da karfe 2 a nan Washington DC wa'annan wasu ƴan Ghana ne dake a Najeriya da za ku ji suna bayyane da suke kallo wannan zabe na shugaban kasar ta su da ke a yau a Najeriya kanta gwamnatin jihar Borno ya ce da yawa daga cikin sansanonin ƴan gudun hijira fa na haramin ne.
Jihohi da dama kan ce suna da ƴan gudun hijira kuma abun ba haka bane. Yace kusan sanin ƴan gudun hijira da ake cewa ana da shi a Abuja, ya iya sanin sa ba sansanin ƴan gudun hijira na ƴan jihar Borno bane. Sansani ne na waɗanda kawai suka ga rayuwa ya musu kunci.
To akwai ƙarin bayani kan wannan sannan kuma zamu ji ci gaban turka-turka dake kamari tsakanin bangarorin PDP na Ahmed Mukarfi da Senator Ali Muhammad Sharif.
Maganan mu ƙara kira Sharif cewa yazo mu yi sulhu bata taso ba ko kadan duk mutumin kirki na Najeriya ya shiga maganan nan. Ahmadu Sharif ya ki
abinda mutane suke ce bangare makafi ba bangare bane dun babu su ba yi su ba doka ba ta yi su ba ba san da zaman su ba.
To yau saboda shi wannan zaben da ake a Ghana da kuma tare da rahotannin da muke da su zamu jingina maimaitawa shirin cike da gaskiya amma mukun shi ko bayan wannan da muka ga muku muna da wani rahoto daga Kano kan wani zama da aka yi da matasa a jami'ar Bayero amma mu gama da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Jama'ai a Najeriya da na Majalisar Dinkin Duniya sun ce za su iya shawo kan kalubalolin kayan agaji da mutanen yankin arewa maso gabashin kasar suke huskanta tun kafin abubuwa su dada lalacewa idan aka hanzarta sauraren bukatunsu na neman taimakon kayan agajin. A kokarin da take na neman kudaden samar da kayan agaji a shekarar 2017 na asusun da aka kaddama a ranar 5 ga watan Disamba, Majalisar Dinkin Duniya ta bukaci sama da dala biliyan 1 don amsa bukatun mutane da rikicin Boko Haram ya addaba a yankin arewa maso gabashin Najeriya wadanda kuma yawan su ya kai miliyan 7. Wannan adadin kudin da ake bukata ya ninka abinda aka nema a shekarar nan ta 2016. Zainab Ahmed minister ce ta kasa a hukumar shirye-shirye da tsara kasafin kudi na Najeriya ta ce ana bukatar makudan kudaden ne saboda nasara da sojoji suka samu a kokarin da suke na sake kwato yankunan da can yake hannun ƴan Boko Haram. Aikin agajin zai fi mayar da hankali ne a kan jihohi uku na wadda wannan rikicin ya fi addaba da suka hada da jihohin Borno, Adamawa da Yobe. Majalisar Dinkin Duniya ta fara tsara aikin agajin bisa la'akari da girman aikin da kuma wahala da mutane ke sha. Sama da mutane 20,000 aka kashe kuma miliyoyin mutane sun rasa masugunansu a cikin Najeriya da makwabtanta tun shekarar 2009 da kungiyar Boko Haram ta soma kai hare-haren ta'addanci a arewa maso gabashin kasar. A jawabinsa na ƙarshe ga ƙasa akan tsaro, shugaba Barack Obama na Amurka ya gode wa rundunar sojin ƙasar tashi akan yadda suke tsare ƙasar. A cikin jawabi da ya gabatar a barikin soji na McDill da ke garin Tampa a jihar Florida kuma ba tare da ambatar sunan shugaba mai jiran gado Donald Trump ba, Obama ya yi fatali da kira da Donald Trump ke yi na haramtawa musulmi shigowa Amurka kuma da abubuwa da ya faɗa a lokacin yakin neman zaɓe na binciken kukwaf. Obama ya ce a lokacin mulkinsa na shekaru 8 babu wata ƙungiyar 'yan ta'adda da ta yi nasarar kawo wa Amurka hari, ya kuma ce ba wai don ba su jarraba ba ne. Kafin jawabin nashi, shugaba Barack Obama ya sadu da hafsoshi da kuma sauran sojojin rundunar tsakiya inda ya gode musu. Haka kuma Obama ya yi amfani da wannan ziyara wajen ya bayyana yadda yake ganin yaki da ta'addanci bayan wa'adin mulkin nasa ya kare. Obama ya sami babban tabi a lokacin da ya ce Amurka ta ga bayan madugun ƴan kungiyar Al-Qaeda Osama bin Laden. A wani hannunka mai sanda da yayi tun da farko akan batun haramtawa musulmi shigowa Amurka, Obama ya ce bai yiwuwa yaki da ta'addanci ya zama yaki da musulunci. Ya ƙara ya ce ƙasar Amurka an santa da kare haƙƙin bal'adama tun ba yau ba. Wasu masu sukan lamiri akan yaki da ta'addanci na shugaba Barack Obama, ciki har da zababben shugaban Donald Trump, sun ce janye sojojin Amurka daga Iraki da aka yi, Obama ya bar wani gibi da zai ba 'yan ta'addan daman kafa wani dandali. Ana saurin waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Baba ya koma kare ya kawo muku labaran duniya daga Washington. Kuma da to a daidai lokacin da muke fara shirin na hantsi, a daidai lokacin ne mutanen Ghana suke fara fitowa zuwa rumfunan zabe domin zaben shugaban kasa da ƴan majalisun dokokin kasar tasu a yau. Saboda haka bari mu fara jin ra'ayoyin mata kan wannan zaben a yau.
Sunana Maryam Jallo. Insha Allah, Allah ya kai mu da safe na tashi den yi vote na ndao nzo zauna injira. Allah ba wanda dai ba nasara, Allah ba mai shi nasara. In jama'a mani Allah ba shi nasara, in ai kufa da ne kuma Allah ba shi nasara. Amma ni wanda zan vote ma wa yana cikin hankali na. Nasiya da dan ba mutane musulmai manan musulunci kwantiyan hankali. Isa jama'a ku bari mu gode kwantiyan hankali. Ku bari mu gode soyayya. Jama'a na ganin kaman election ga an yi tashin hankali. Da yardan Allah, albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba wani tashin hankali. Inda muke da kwantiyan hankali haka za a gama lafiya. Insha Allah an gama lafiya. Ba wani tashin hankali, sai kowa ya sha kurmi shi. Ba fada.
Sunana Faizatu Sefi. Ina rokon Ghana da kowa da kowa. Kowa ya je wurin da yake vote. Aka announce wanda ya win. She mu duka mu tashi mu bi bayan shi. Kai ki zaba ki ce oh, wanda ni nike so nan bata zo ba yasa ni dan yi fushi. Politics abin wasa ne, ba abin fada bane. Aka kare wanda ya cin nan, she ki bi bayan shi. Ghana muna neman zaman lafiya. Muna zama ba fada ba komai, yasa muna neman kwanciyar hankali. Ghana mu duka namu ne. Yasa muna roƙon yan musulmai da yan kowa da kowa mu zaman lafiya. Ba mu so gidigidi, ba mu so fada. Muna neman peace.
Sunana Latifatu Kasi. Muna roƙon yan Ghana, muna neman kwanciyar hankali. Don wanda ya tashi, ya je ya yi layin shi ya vote. In ya vote ya kare, ka zo ka yi zaman ka. In ka kare zuwa anjuma kai ka je ka sai. Mu dai muna neman kwanciyar hankali ne.
Tunanin mutum kamar nan sa. Ribar rayuwar zaman duniya, zama lafiya, karewa lafiya tare da ƙoshin lafiya kuma zauna lafiya.
Mun gode da wa'annan ra'ayoyi da Baba ya koma kere hada mana. Bari mu je Najeriya kuma a birnin Lagos mu ji ra'ayoyin wasu ƴan Ghana da ke can Najeriya da suke kallon abin daga can tsallake.
A yau ne dai al'ummar kasar Ghana ke fitowa domin kada ƙuri'unsu a zaben shugaban kasa da na ƴan majalisu da za a gudanar a kasar. Shi dai wannan takara na shugaban kasa ana gudanar da shi ne a tsakanin manyan ƴan takarar neman shugaban kasar da suka hada da shugaban kasa mai ci yanzu, wato Mr. John Dramani Mahama na jam'iyyar NDC, sai kuma ɗan takarar jam'iyyar NPP Mr. Akufo-Addo. To ko menene ra'ayin ƴan ƙasar ta Ghana da ke zaune a Najeriya? Ga dai abinda wasu daga cikinsu ke cewa game da wannan zaɓe da za a fara a yau.
Sunana Bariyatu Saidu daga Kumashi Tafu Farmers bayan police station. Oh, zabe dai muna roƙon Allah, Allah sa a fara da sunan Allah a gama da sunan Allah. Allah shi ke komi shi, Allah shi ya riga ya gama aje wanda zai aje. Amma dan mu so samun mu wanda yake kai shi muke fata Allah ya mai da shi. Amma dai abinda Allah ya duka dai ne.
Ana Ibrahim Tanimu amma Ghana ina kuma shi ne kuma shi ina abuwabu gwan yarbawa, amma muna so mu ayi abin lafiya, kare lafiya. Kuma ni ra'ayina ina so abin lafiya, abin cikin saukin hankali kuma gama lafiya insha Allah.
Ni dai da farko sunana Yakubu
Shu'aib ni aifefen kasar Ghana ne garin Kumasi Abu number 1 gaskiya muna fatan alkhairi game da wannan zabe sabida gaskiya wannan zabe inde har aka yi shi lami lafiya to gaskiya al'umma Afirka gaba daya mu kanmu muka yi wa sabida a wannan lokaci da muke ciki irin rikita-rikitan da suke muke fama da su a kasashen duniya daban-daban to gaskiya mu mun dau darasi a zaman mu da muke yi a wasu wurare na ba kasar Ghana ba so muna ganin irin rikita-rikitan da yake faruwa na tashin hankali to a dalilin wannan abun muna musu fatan Allah ya sa a kai zuciya nesa a daure a yi zaben nan cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali wanda yayi nasara Allah ya bashi sa'a to wanda kuma ya samu akasin haka to shi kuma sai ya dau hakuri
sunana Shaban Ibrahim na fito daga Alfina Kumasi unguwar Old Tafo Zongo zaben da muna son mu gan zaben ya gudana cikin aminci da lumana da kuma muna fatan alkhairi da kuma zaman lafiya da kuma Allah muna roƙon Allah ya zaba mana shugaba nagari mafi abinda zai zama al'umma alkhairi ga dukkan al'umman Ghana har ma dukkan al'umman Afirka har ma da duniya gabaki daya wannan shine babban fatan da muke yi
a yan kwanakin nan dai zabuka da dama da ake gudanarwa a kasashe daban-daban na duniya kama daga Najeriya zuwa Amurka da kuma na baya-bayan nan kasar Gambia ya nuna cewa akwai alamu na canji da ke wakana a tsarin demokradiyyar kasashen duniya daban-daban yan magana dai kan ce ba a san macito ba sai miya ta kare al'ummar kasar Ghana da ma na sauran kasashen duniya musamman na nahiyar Afirka za su zura ido su ga yadda za ta kaya tsakanin manyan 'yan siyasar kasar ta Ghana a wannan zabe da ke zama ga karan gwajin dafi na ci gaba da dorewar mulkin demokradiyya a kasashen Afirka daban-daban baban ya jibrin murya Amurka daga Lagos
Allah 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 hada kan mu a firar kan mu so juna manufar mu anan da mutan Ghana zama na mutunci da lumana kuma babu nifaka da hiyana sai ban girma kuma da lumana sabon tsari na Afirka na in kuro ma hakika gwarzo na yayi mulki na babu hiyana ya ce kowa ya shigo Ghana da fari da baki na Afirka na baban banci yau daidai na
to ma dalla nan da ɗan mintoci kaɗan za ku ji kalaban da ke fitowa daga bakin gwamnatin jihar Borno kan zargin da yake wasu jihohi da mutane da kungiyoyi dangane da aje yan gudun hijira to amma kafin sannan bari mu ci ƴar masar Bauchi
kyawun kina safe tauna sun rabta ki masar Bauchi kyawun kina safe tauna sun rabta ki masar Bauchi
madalla to kuna jin shirye-shirye da rahotanni suna zo muku daga sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC yanzu bari mu cilla zuwa jihar Borno Najeriya inda ga alama gonan wannan jiha din baya jin dadin abin da ke faruwa da mutanen da ke kirarin suna aje yan gudun hijira
gwamnatin jihar Borno Khadar Bukar Shatima yace idan ba an magance matsalan talauci da kuma samar da ingantaccen ilimi ga al'umman wannan shiya ba ba za a iya kawo ƙarshen irin rigingimun yayin kungiyar Boko Haram ba gwamnatin ya riya bayyana hakan ne lokacin da committee sa ido kan yadda aka sarrafa kudaden da aka kebewa yan gudun hijira dan gashin jagorancin Senator Shehu Sani gazzirace shi a fadar gwamnatin da ke jihar Borno dan an karar da shi game da binciken da suka zo gudanarwa na gano yadda aka sarrafa kudaden da aka kebewa yan gudun hijira a wannan jaha da ma wasu jihohin da wannan rigingimun yayin kungiyar Boko Haram din ya shafa yace mun shiga matsaloli da dama a wannan jaha cikin shekaru 5 zuwa 6 da suka gabata amma yanzu dai an so mu samu saukin irin waɗannan rigingimun gimo wanda ko ba komai a iya cewa al'amura sun soma daidaita ganin yadda rundunar sojan kasar ke ci gaba da samun nasara kan waɗannan ƴan ta'adda
and unless and until we address this issue of destitution issues of endemic poverty etc until we invest in the education of the less endowed.
Gwamnatin yace idan ba mun magance irin waɗannan matsaloli kamar na matsanancin talauci da muke fama da shi ba, mu kuma bunƙasa harkan ilimi musamman ma ga marasa galihu. Ina mai tsoron cewa rikicin Boko Haram har yanzu ba ga komai ba nan gaba in ba mun maida hankali kan waɗannan batutuwa da na zana ba.
But the suggestion to by World Bank report, there's a direct correlation between poverty and violence.
Gwamnatin yace akwai wani diddiga da Bankin Duniya ta fitar dake nuni da cewa akwai dangantaka mai kwari tsakanin talauci da kuma irin rigimun da ke faruwa. Yace wannan rahoton na Bankin Duniya na nuni da cewa shiyar arewa maso gabacin Najeriya da kasar Chari da Kamaru da yankin Darfur da ke kasar Sudan da kuma kasar Niger su ne yankunan da suka fi kowa talauci a wannan bangare na duniya. Yace duk da cewa babun alfahari bane, amma kashi 90 cikin 100 na 'yan gudun hijiran da ke wannan ƙasa daga jihar Borno suke, har ma wanda suke garin Adamawa duk 'yan jihar Borno ne. Amma saboda irin abin da za a samu, jihohi da dama kan ce suna da 'yan gudun hijira, kuma abin ba haka bane. Duk da cewa wannan babun alfahari bane, amma mu 'yan jihar Borno wannan abin ya fi shafa. Yace kusan sanin 'yan gudun hijira da ake cewa ana da shi a Abuja, shi ya iya saninsa ba sansanin 'yan gudun hijira na 'yan jihar Borno ba ne. Sansani ne na waɗanda kawai suka ga rayuwa ya masu kunci, amma gaskiyar zance shi ne ba sansanin 'yan gudun hijira da suka fito daga nan jihar Borno ba ne. Gwamnatin yace abin takeici ma shi ne mutanen da dama na fakewa da abin da ke faruwa a jihar Borno ne, suna kuma gina kansu ne kawai. Yace a yanzu haka a jihar Borno muna da kungiyoyi masu zaman kansu fiye da 200, amma ba ma gani a ƙasa game da irin tallafin da sukan ce sukan baiwa mutanenmu. Yace kai har ma sun sa gidajen haya da kuma manyan hotels yayi tsada saboda yanda suke ta kurarowa zuwa wannan jiha. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Ga shekaru na bangarorin nan guda biyu na jam'iyyar PDP sun ce sun gaji da tuntuɓar juna da sunan sulhu. Muna da rahoto kan hanya game da wannan, amma yanzu bari mu ji abubuwan da suka fito daga cikin cikunan matasa a zaman da aka yi da su a jami'ar Bayero ta Kano.
Si faɗa mana me suke so, shi yasa muka kira shi matasan arewa me kuke so. Ko yaushe akan kirawo su ne a zo a yi ta magana ga matsalolin, ga yanda za a yi, ga yanda za ku yi a wannan taron. Sai aka ce a su su zo su faɗi me suke so. Mun ware kamar harkar neman aiki, wato employment, mun ware harkar ilimi, mun ware harkar corruption, akwai yanin tsaro, akwai ta'amali da miyagun ƙwayoyi. To duk dai mun ware wajen fannoni guda tara wanda muke ganin idan an taɓa su kuma mun je daga gurin matasa, to fa mun samu tushe da za mu ɗora a kai.
Farfesa Aisha Abdul kenan, daraktar cibiyar nazarin jinsin bil'adama da bincike kan harkokin cigaban al'umma ta jami'ar Bayero Kano, a yayin taron wadda ke zaman na haɗin gwiwa tsakanin cibiyar da kuma takwarata ta Kuka Santa, wadda rabar Matthew Hassan Kuka ya assasa. Masana a fannoni daban-daban sun gabatar da makala. Dr. Bala Muhammad na daga cikin waɗanda suka yi lecture a wurin.
Lokacin da za a zana wata hanya ta fitar da matasa, ko ma irin waɗanda matasa ne daga cikin abin da muke ciki, tunda ai matasa ne suke rigima a Kaduna, matasa ne suke rigima a Jos, a ce ni ɗan ƙasa ne, wannan ba ɗan ƙasa ba, makiyaya da manoma, duk za ka ga cewa harkar matasa ce. To gwamnati ta fara tunani cewa duk abin da za ta yi na zana abin da ya kamata a yi ga matasa, to matasan su shiga ciki, kuma ba matasa 'yan boko kaɗai ba, a hadda matasa waɗanda ma ba su yi makaranta ba, domin su masana da kwakwalwa, sun san abin da suke so, kuma sun san abin da ya kamata a yi.
Daga bisani ne dai aka baiwa matasan dama su wasa kwakwalwa akan matakai da hanyoyin warware kalubalen da ke barazana ga makoman rayuwarsu.
Sunana Muhammad Yes Bello. Abubuwan da mafiya yawan suka raja akan shine gwamnati ta samar da wata hanya wadda matasa za su dogara da kansu, wadda ba sai an tsaya ana ta jiran cewa sai gwamnati ta samu wa da matasa aikin yi ba. Gwamnati ta samar da yanayi yadda matashi da kansa yana gama karatunsa ko kuma man bai karatun ba ya san yana da yanayin da zai iya dogaro da kansa.
Sunana Steven Joseph, grupin da nake muna magana ne akan attitude. Alayya wani abu ne wanda yake yana da amfani da kokolan mutum. Bai fi dai mu zo mu faɗa mu tattauna tsakanin mu gaba ɗaya matasawa, yanzu matasan nan zai suke nan mun zo mun tattauna tare ayyawa bai zaba in mun je gida can ma kuma we need to broadcast it. Sun muna Facebook, muna WhatsApp, muna Instagram, muna so many wannan zamu je can ma mu wawwatsa su.
Ana tsaron dai manazarta za su tace bayanai da ra'ayoyin da matasan suka bayyana a wurin taron domin mika shi ga hukumomi da sauran masu ruwa da tsaki da nufin aiwatarwa domin a gudu tare a tsira tare. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To gaishe ka Mahmud, bari mu je Abuja mu ji halin da ake ciki a zaman daldal tsakanin bangarorin nan guda biyu na PDP.
Ba za mu sake tattaunawa da Sanata Alimadu Sharif ba, inji kwamitin amintattu na babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP da ke mara baya ga kwamitin riko na jam'iyyar karkashin Ahmed Makarfi. Tun farko kakakin kwamitin na Makarfi wato Dayo Adeyeye ya zargi jam'iyyar APC da haɗa baki da bangaren Ali Sharif wajen hana jam'iyyar sakat. Ga abin da shugaban kwamitin amintattun PDP Sanata Walid Jibrin ke cewa.
Maganar mu ƙara kira Sharif cewa ya zo mu yi sulhu ba ta taso ba ko kaɗan. Kwamiti na amintattu mun bi hanyoyi da yawa. Duk mutumin kirki na Najeriya ya shiga maganar nan. Ahmadu Sharif ya ki. Duk wani mai hankali na Najeriya ya shiga maganar nan. Ahmadu Sharif ya ki. Saboda haka me zai sa mu je muna neman Sharif mu ce za mu zauna muna wani sulhu da Sharif kuma? Ga maganin Sharif mun samu tunda mu ba mu iya maganin shi, to ai masu shari'a suna iya maganin shi kuma sun fara maganin Sharif.
Da yake mayar da martani director labarun bangaren Sanata Ali Sharif wato Inuwa Bala ya ce su ma ba sa buƙatar wata zantawa.
Wanda ba yi shi ba ba za ka ce ma za ka tsaya kai ka ce za ka tattauna da shi ba. Abinda mutane suke ce bangare makafi ba bangare bane dun babu su ba yi su ba doka ba ta yi su ba ba san da zaman su ba. Mu ne ya kamata mu ce ma ba za mu zauna da su ba tunda ba yi su ba ba su nan. Neman wannan cinta ci gaba don dama ai sun ce su suna so su fice su koma wata jam'iyya. Take-taken su na neman su koma wata jam'iyya din ne shi yasa suka ce ba za su tattauna da mu ba. Dama ba za mu ma neme su mu tattauna da su ba don mun gane cewa ba su san ma me suke yi ba, ba su da kaunan jam'iyya a zuciyarsu.
Ba zan rufe rahoton nan ba sai na ji shi mai APC za ta ce ne kan zargin hannu a fitinar PDP. Mai Malabo ni shine sakataren jam'iyyar na ƙasa.
Ai ba wani maganan wani, ba sa ma buƙatan wani ya sa musu hannu ko baki kafin su samu matsala a ciki. Karka manta wannan ita ce fakaro na farko da jam'iyya mai ci ta faɗi zaɓe a Najeriya a tarihin ƙasar nan. Dukkan abin da yake faruwa da su a cikin gida mu a gare mu ba abin da yake bamu mamaki, saboda dama muna ganin ma sun yi kokari da suka zo yanzu ba su ma wargaje ba.
Sun zargi ku da cewa ba ku taimaka kuka ba da umarni aka buɗe headquarters jam'iyyar su ba. Kuna jin daɗi ku ga headquarters nan tasu tana rufe?
Ai ba mu muka rufe headquarters su ba dan su watakila dalili da yasa suke faɗin irin waɗannan maganganu sun saba da sa baki a harkokin jami'an tsaro da kotuna. Mu kuma ba tsarin mu bane mu kira jami'an tsaro mu ce ga abin da za ku je ku yi ko kuma mu kira kotuna mu ce ga abin da za ku je ku yi. Da da suke gwamnati ma ba mu ji tsoron headquarters su ba sai yanzu. Da suke shugaban kasa yana zaune suna mulki suna hada-hadar su a cikin headquarters su ba mu ji tsoro ba, muka tunkare su zabe muka kada su sai yanzu za mu ji tsoron headquarters su bayan sun fadi zabe.
Shirye-shiryen zaben 2019 tun da su ba na sanya raɗe-raɗin wasu kananan jam'iyyu za su haɗe da wasu ko kuma PDP ka iya sauya suna. Walid Jibrin ya ce sam. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To mun gode Nasiru, yanzu kuma sai shirin jaridun ƙasar Kamaru.
zamu fara sharhin jaridan namu ne da jaridan Le Message. An da babban labarin ta shine yanda ƴan majalisan wakilai na ƙasar Jamhuriyar Kamaru amma waɗanda suka fito daga bangaren Ingilishi ƴaƴan jam'iyyar SDF ta jagoran ƴan hamayyar na ƙasar Jamhuriyar Kamaru ni Jamfurundi suka sauko kan tituna a birnin Boya suna zargin gwamnatin shugaba Biya wajen rashin yin adalci a gwamnatin sa. Za kuma mu leka jaridan La Cloche anda ita kuma ta labarta mana cewar ministan sufuri na ƙasar Jamhuriyar Kamaru Robin Kili da Bolere masu tafiyar da harkokin kamfanin jirgin ƙasa na ƙasar Kamaru suna cikin tsaka mai wuya kan hatsarin da ya auku a garin Ezeka wanda yayi sanadiyan mutuwan mutane da dama, sannan waɗansu al'umma kuma suka samu munanan raunuka. Za kuma mu hango jaridan nan ta Anadolu anda ita kuma ta tsegunta mana cewar ministan ilimi mataki na farko uwar gida Khadija Alim hukumar kwato haƙƙin ƙasar Jamhuriyar Kamaru CONAC suna bincikenta anda ta sanya waɗansu makudan kuɗaɗe har miliyan 800 na saifan kuɗin na Kamaru. Sai kuma jaridan Independent anda ita kuma ta ruwaito mana cewar idan har shugaba Biya yana buƙatan zaman lafiya a bangaren Ingilishi sai ya bawa jagoran ƴan hamayyar ƙasar Kamaru ni Jamfurundi matsayin prime minister a ƙasar tukuna domin shine wanda ya fi dacewa kuma ya fito ne daga bangaren na Ingilishi. Sai kuma mu kammala sharhin jaridun namu da jaridan The Post anda ta labarta mana cewar dubbannin ɗalibai ne suka fito a birnin Boya suna ƙalubalantan gwamnatin shugaba Biya na cewa yana yi wa ilimin Ingilishi a ƙasar ta Kamaru riƙon tsakainar kashi. Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru.
To a gaida Awal daga Kamaru, yanzu kuma sai mu ji ra'ayoyin wasu ku.
Assalamu alaikum, mai magana Alhaji Hayatu mazaunin Bayelsa Sokoto gada lokar Gami mire America isanin sakona da General Muhammadu Buhari don Allah shi dauki shawara nan da Aliyu maka takarda ya bashi na cewa hana hita abinci da Najeriya don wallahi mutane suna cikin matsaci don masu kuɗin mu ɗan kasuwa mu ba su da imani. Assalamu alaikum, mai magana Alhaji Hayatu mazaunin Bayelsa Sokoto gari lokar Gambet.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar America, mai ra'ayi Lawali mai kimis zalle gudu lokal Gambet jihar Sokoto Najeriya. Da Allah sashen Hausa ku isan mu wannan sako nawa zuwa ga mukarraban gwamnatin Najeriya ko kuma gwamnatin Najeriya game da wannan bayani da nake a gidajen rediyon ku wanda aka ce nan gaba za a hana shigowa da motoci sai ta hanyar jirgin ruwa. Bisa haƙiƙanin gaskiya ne a gani na haka bai dace ba, saboda mutane masu ɗan ƙaramin ƙari ba za su iya sako motocinsu ta jiragen ruwa ba masu ƙaramin jari. Saboda haka maimakon haka kamata ya a basu shigo ta bodojin da suke son shigowa. Idan sun shigo ko ina suka shigo aka ga motocin a kama su sai sun biya custom duty sannan su ci gaba da aiki da motocinsu. Na gode, ni ne naku Lawali mai kimis balle gudu lokal Gambet jihar Sokoto Najeriya.
To gaishe ku, yanzu ga labari a takaice.
Masu sa ido a Siriya sun ce yawan mutane da aka halaka sakamakon munanan hare-hare da sojojin saman Rasha da na Siriya suke kaiwa a kan yankin birnin Aleppo yanzu ya haura mutane 300. Sun kuma ce sama da mutane 1,000 ne suka jikata, da yawancinsu ƙananan yara ne da mata. A cikin watan da ya gabata ne Rasha ta ba da sanarwar cewa za ta ci gaba da kai farmaki ta sama a gundumomin Idlib da Homs don taimakawa gwamnatin shugaba Bashar al-Assad. A jiya Talata ne kuma ministan harkokin wajen Siriya yake cewa ƙasarsa ba za ta lamunta da wani yunkurin tsagaita wuta ba a yaƙin da ake gwabzawa a birnin Aleppo, inda yaƙi ya daidaita wanda zai ba 'yan tawaye dama zama a gurin. Jami'an diplomasiya sun ce ƙara ƙaimi da ɓangarorin biyu suke yi a wannan yaƙin zai yanke hukunci a kan Aleppo da ya zama wato filin daga, sai dai wato an cimma wata yarjejeniyar tsagaita hare-hare da Siriya da kuma Rasha suke kaiwa a wannan yanki.
Zuwa ga da baba Yakubu makere da labari a take cewa shi ne shirin mun kashi a wannan hantsi sai can da al'asar da misalin karfe 4 agogon Najeriya ne shar kamar da Chadi 3 kenan agogon mutanen Ghana da muke fata da muku da sauran sababbin shirye-shirye da sababbin rahotanni ciki har da wanda da ake tuwa a zabin da ake yi a kasar Ghana yanzu kamar da dindindin wannan sashen sun mura muka inda muke misalin karfe 2:30 na dare musamman shi baba ya komi kere da Solomon Abu da kuma injiniya din mu Mr. Charles Aliyu musamman sakwatin ke mana fatar wani lafiya sai jima.